Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babal nake gabatarwa.
Wanda ba shi ne ta da mu sanar da arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, inda na tambayi ku gaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Saniyar Wanu Arzika Mai Kifi Kaduna, sun ko suna da haɗin gwiwa da manyan makarantu da ke koyar da ayyukan noma da kiwo domin ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkan noma.
Mafi yawanci waɗanda muke partnership ɗin da su, mafi yawanci wasu daga cikin su duka malaman jami'o'in ne, misali ka kamar irin su da Kaladan da yake nan Kaduna Fish House, yana koyarwa a faculty na agriculture a biyu, kamar su da Talatu a nan Kaduna, duk sun har yanzu suna koyarwa kuma suna zuwa kuma manya-manyan institution wanda suka shafi fisheries din, kuma still suna ƙara ba da wannan training din, da kuma mu kanmu da muke courses din ko muke shugabanci muka dake cikin abun tun iyaye da kakanni abun da muke kenan, to mu ma muna da ilimi na koyar da irin waɗannan abubuwa.
A takaice,
to kaji
za ka iya wa masu sauraro ƙarin bayani kamar yanzu mutum yana so ya fara harkar su, me da me kamata ya tanada?
Harkar su ko harkar kiwon kifi?
Kamin kifin nake magana, tun a farkon hirar da muka yi kana magana cewa akwai wasu kamfanonin kasashen waje da suka zo Najeriya suka nemi gwamnati ta ba su lasisi domin su ringa kama kifi a teku, suna zuwa can tsakiyar teku suna kamawa. To ku masuntan gida nake nufi, tunda ai ka ce sana'a ce ta kiwon kifi da kuma kamawa ko da kuma ciyarwa. To shi ne muke so kai wa mai sauraro bayani, yanzu idan mutum yana so ya fara harkar kamin kifi, wani hanya zai bi shi ma don ya ga ya samu wannan damar?
Yawa, wannan ai daga cikin tsarinmu mu na union dinmu, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke so mu bude waɗannan santa ɗin yadda za mu koya ma mutane. Sannan kuma shi dipsi session, dole waɗannan turawa ita gwamnati, shi sa muke son gwamnati ta fahimci abin, sannan ta mana providing ɗin waɗannan fishing trawlers ɗin wanda suke tafiya dipsi, kamar jirgin da zai tafi kamar daga nan Kaduna tafi Lagos kilomita 1,800 a cikin teku, ya wata ɗaya wata biyu a cikin ruwa yana kama kifi. Saboda haka waɗannan turawa da suke karɓan license a hannun gwamnati sai ta ce musu, to za mu ba ku license na kama kifi, amma muna so ku dinga ɗaukan mutanenmu, za mu dinga tare da waɗannan ƙungiyoyin mu na masu kama kifi, za su dinga ba da recommendation na mutanen da za mu dinga haɗa ku da su kuna tafiya waɗannan disi ɗin kuna koya musu. Kamar ka ga wasu ƙasashe irin su Kotono, mafi yawancin mutane sukan je ƙasan harkar import na kawo kaya daga ƙasashen waje.
Ƙasar Benin ne ko?
Garin Kotono, ƙwarai da gaske. To in ka je ƙasan za ka sauke kaya, dole ne sai ƙasar ta baka wasu adadin mutane wanda za su yi maka aiki a cikin jirgin su kai maka da motoci ta biya su. To haka mu ma muke so gwamnati ta yi, ba wai ta ɗauki su kutun guda ta ba su lasin su tsinda ma cikin teku su kama kifi su da shi ba. Sannan mu a mutanen ƙasarmu, masuntan ƙasarmu, gwamnati ta ki alaƙanta su da waɗannan mutane. To muna kira ga gwamnati masu waɗanda take ba lasin ɗin, to ta ce musu mu ma mutanenmu mu ba da namu mutanen su dinga yin aiki tare da su don su fahimci yadda abu ne. Sannan gwamnati ta kawo waɗannan jirage ta ba su ma masunta mu su bi disi fishing ɗin. Misali yanzu yadda babu kifi a Najeriya, ƙasa ce wadda take ɗauke da mutum miliyan 200 da wani abu. Yanzu a cikin ƙasar nan yanzu ba mu da ton, kamar ton 50 cikin 100 yanzu baya sauka ne kifi a Najeriya. Saboda haka akwai buƙatar shi a sashen lafiya ma na protein, akwai buƙatar kifi. Saboda haka gwamnati za ta iya providing a six geopolitical zone na Najeriya, jihohi yanki 6 na ƙasar nan ya kasance an keɓe wuri wanda yake kamar Dehoe ne, in an kamo kifin daga can cikin teku a zo a kawo shi wannan dafa din a yi providing din gidan sanyi wanda yake za a duba lafiyar kifin kafin a dadda tsaki a koyar da yadda za a sashi a kwali yadda ba zai lalace ba da wanda za a gasa da sauran sai kasance gwamnati a cikin kwanciyar din za ta dinga koya musu waɗannan sana'o'in maimakon su tafi da kifin kasa waje a to a dinga processing din shi a cikin gida kamar yadda misali Dangote yayi matatan man shi a cikin kasar nan misali yanzu an da dauki mutanen kasa aiki sannan ana ba shi kuɗi yana tacewa a cikin kasa misali ana bayarwa to haka shi ma kifin ya kamata a yi a fitar da depot na kowane a sizo kulka zuwa fitar da depot
to da kai wannan magana akwai ma'aikatar da take kula da wato harkar teku a Najeriya wato Blue Marine ban sani ba wani irin kokari take yi ta ga ta taimaka muku tunda tana karkashin gwamnatin tarayya ne
wato ita Blue Marine yanzu ne muka fara samu alaka da ita satin nan nayi magana da shi director fisheries na Federal Blue Marine Economy din mun yi magana da shi akan satin nan ya kamata mu haɗu da shi a office din sa mu je mu gana da minister don mu kawo musu waɗannan maganganu dan suna neman mu ruwa a jello kuma lalle lalle ne satin nan da zamu shiga dole zamu je mu zauna da su mu ba su tsari mu ba su shawarwarin abubuwan da ya kamata saboda sabon ministry ne aka hada mu da su tunda da muna gargashin ministry ne na agriculture na harkar gona to yanzu an maida mu Blue Marine Economy to dole ne yanzu muna da letter muna da kace service da zamu kai musu mu zauna da su mu ba su wannan tsare-tsaren su sa shi a cikin budget na federal government budget sannan ɗaya daga cikin wanda yake ba shugaban ƙasa assistance wanda yake akan agric business shi ma mun yi magana da shi kuma na yi takarda open letter da shugaban ƙasa ya ganta ya cire ya ce in shugaban ƙasa ya dawo a wancan sati to zai ba shi takarda in ya ba shi kuma lalle lalle ne ce zai ba shugaban ƙasa kuma akwai buƙatar mu zo mu zauna za mu zo mu zauna a wancan sati kenan
to kowane tabbaci za ka ba wa 'yan Najeriya na wadata su da kifi?
Lalle-lalle a halin yanzu lalle-lalle mun riga mun fito mun tashi saboda akwai wata magana da gwamnan jihar Kaduna ya yi wadda lokacin da ya yi ta taba ne wato da aka fara zanga-zanga na a cikin garin nan mun ga cewa lalle-lalle gwamnati ya kamata ta yi wani abu saboda jama'a sun yi yawa kuma babu abu yi to daga nan ne sai muka farga lokacin da shi mai girma gwamna Sanata Usani yake cewa lalle lalle wannan abu laifin su ne kuma insha Allahu lokaci bai kure ba kuma za a gyara to daga cikin bayanansa shine muka ce to mu ma a bangaren fisheries din da mu ne muka fara wannan sana'a a jihar nan to insha Allahu biiznillahi ta'ala cikin dan lokaci kadan yanzu in Allah da za mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun inganta ita wannan sana'a kamar yadda take a da a yanzu don a samu mu da su mutanen arewa
masu sauraro a nan zan dasa aya a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin zuwa madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato NIPAS Sani Rulwano Alkita mai kifi Kaduna sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu